بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda muka saba wace gaba da karatun mu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na umdatul ahkami min kalami khairil anam wanda fadilatu shaykh al-imam al-hafiz abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid الجمائلي الحنبلي المقدسي يربط رحمه الله تعالى ايوزا متيغا با دغا اند موكا زيا ابانغارين دا يكي بياني اكن ابين دا يكي في قصاص بمعنى كتاب القصاص هكا ني كو درسنا 79 فدرسين مو najiya mun karanta hadisai guda uku. A yau za mu tashi daga hadisi na 356. An Anas bin Malik radiyallahu anhu anna jariyatan wujida ra'suha marduhan baina hajarain fa qila man fa'ala hadha bik fulanun fulanun حتى ذكروا يهودية فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد رأسه بين هجرين. وانا حديثي كما ريد مكفارة فالآن يا ذنك دم منظم الله لي صلى الله عليه وآله وسلم أنا مالك Allah ki kare darike yace anna jariyatan wujida ra'suha marduha aw marduda ay marduda anan abin da ya rubuta kenan akwai bai wanda aka samu kanta wata yarinya ce aka samu kanta an dandake shi haka mai a tsakanin duwatsu an yi kisan mugunta aka yi mata shi ne marduza ko marduha wanda aka dandake aka fasa kan kunga automatically an kashe take faƙila man fa'ala hadha bi aka zo aka same ta tana ta shishura waye haka dake waye miki haka ana tambayanta fulanu wale akai ta kiran suna hatta zakaru yahudiyya har sai da suka ambaci wani ba yahude fa auma adra'atiha sai ta gwada da kanta eh shine to wannan yana tabbatar da cewa duk mutumin da baya da gaskiya din zai kuma duk wanda yake zargin sa shi ya ja makarsa saboda in kana rayuwanka normal ko kana kokarin bin dokokin Allah zai wahala a zarge ka sai idan an ga alama ko a zarge ka da shaye-shaye ko a zarge ka da neman mata ko a zarge ka da fata ko a zarge ka da annabimanci ko munafici kowanne yana iya faruwa amma sai an game sai an ga alamomi saboda haka musulunci wani lokaci baya kore zargin da za a yi wa mutum sai dai kuma a yi hukunci akan zargi ba zai yiwu ba domin anan da aka kamo ba yahudiyar aka takura shi sai ya ce yayi kuma ya faɗi dalili saboda tana da warwaro yana son ya kwace warwaron ya rasa yadda zai kamar yadda ake samun yan iskan yara a yanzu ko iskan samari a yanzu suke yi wa yara kanana yaron da baka tsammanin za a sace shi za a yi kidnapping dinsa ko yarinyan da za a yi kidnapping dinsa ku waɗannan riga an yi su mabilaladi kuma saboda neman abin duniya ai da sauki ma an ga yaro da kuɗi 1,000 ko 2,000 a kwace a ɗan wawwanka masa mari a tafi da ku ai kaga tunda an bar shi da sauki saboda ba a ɗauki haƙƙoƙi da yawa ba amma duk abin da zai kai ga kisa da wannan ya yi nisa kuma in ka bincika za ka samu da dama daga cikin waɗanda suke aiwatar da haka sai ka ga ‘yan shaye-shaye ne akwai abin da suke sha saboda in mutum yana normal zai yi wahala sai dai kawai in tsabar lalacewar tarbiyya tunda dama mai sata kamar hali ne in ya riga ya yi adoptin ɗin halin ya ɗauka ya mannu da shi to zai wahala ya basata wani ma za ka koya shekara 60 ko 70 idan ɓarawo ne wata rana sai ya yi sata haka kawai zai ji in bai yi satan ba ba zai ji daɗi ba sai ya ɗan wafce wani abu ko ya ɗauke ya sa wani ma ya fi ƙarfin abin amma saboda ya zama masa kamar behavior saboda haka wani lokaci sai an haɗa da addu'a musamman tarbiyyar yanzu to lokacin da aka ambaci sunan wannan ba yahude fa amma atbirasiha sai ta yi nuni da ainihin kanta cewa fa uke zal yahudi fa tarafa aka kama ba yahude shi kuma yi itirafi saboda aka zargi ya haɗu da tabbatarwa da ikirari to hukunci dole biyo baya kuma malamai sun ce idan ya kasance an tambayi mutum bai faɗa ba to ana iya ɗaukan waɗansu matakai sai dai kada a ƙara sa shi ba kamar yadda waɗansu 'yan banga suke yaya su ba an kama saurayi da zargin sata shi kuma ya musanta mai yiwuwa yana jin kunya ne kada abin ya fito fili mutuncinsa ya zuba saboda haka sai a ce a je a ladabtar da shi su kuma sai su je su gana masa azaba fiye da hankali in ba ya sa'a ba ma wani mutuwa yake yi don akwai wanda suka mutu a dalilin haka to a nan ma haka ne ko suka mutu a dalilin haka to kun ga wannan fa ko da ya tabbata shi ne ya ɗauka wannan gwale-gwalen da aka yi masa aka kashe shi in an je wajen Allah sai an yi shari'a wajen Allah saboda kowane abu akwai tsari yasa in kana da yaro ya maka laifi ka je ka haɗa shi da waɗannan ya kace to yana da problem ɗin kaza domin waɗansu suna da waɗansu cututtuka wanda ba a fili suke ba suna da lalurori waɗanda yake ba a fili suke ba ana taɓa wajen laluran za a ƙara sashi saboda haka in an gane haka sai a ladabtar da shi ta wata hanya da ta lokacin da aka yi yaƙin Khaibara to akwai wani wanda yana da ƙarfi ainu an kashe shi a yaƙin ba musulmi ba ne sai aka ce to ina lokacin da ake tattara ganima aka ce ina inda ya ɓoye dukiyarsa an san yana da dukiya da yawa mutanen da suke daddaure ko waɗanda aka kama suka ce ai wane ne ya san komai shi za a samu in an samu ya san komai da aka samo shi sai ce ai babu dukiya ina ta riga ta ƙare babu ita ko za ana iya samun wani sai ku ga ya amince da wani wanda babu dangin iya ba na babu ya sake masa komai saboda haka ran da aka ce wannan ya mutu wani lokaci za ku ga ya kiji mai gaba daya നിന്നിടത്ത് ഏറ്റത് ജരുകയാകെ മറ്റക്കട ദൂക്കിയം അഹങ്ങുങ്ങൻ നമ്പാവങ്ങല്ല ഓ അതിന്റെ ഭാവം അല്ല നമ്മ എത്തനി നെക്ക് ചിറ്റിക്കേ തൂക്കിയം വന്നിക്ക് കറങ്കത്തവെ ദൂക്കിയം എത്തനി അനാ സാമും ഹക്ക അമ്മാമഫിയായോ ലോകത്തി എത്താനി വങ്കാ എത്തത് മുത്തും സാക്കയ്യത്തേക്ക് മക്ക കോമൈ വന്ന് കോ എങ്ക കോ എം ഉവങ്ക മുസുസനി വാങ്ങക്ക shi ne aka zo da wannan sai ya faɗi amsan da ba a tsammani aka ce duk yawan dukiyar nan ta ƙare sai annabi ya ce ko don sa ka yi shi da aka je ya sha wahala sai ya ce bari ya nuna musu da ya je ya nuna musu duk inda aka ɓoye wannan dukiya da wannan ne malamai suke cewa duk wanda ya ƙi faɗin gaskiya a tuhuman da ake masa kuma akwai mummunan zargi ko mummunan tuhuma ne a kansa to babu laifi a ladabtar da shi idan ya sha wahala zai faɗa to kamar abin da ya faru ga wannan bayahude da ya faɗa fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko fa amara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya yi umarni an yuradda ra'sahu yace a je a dandake kansa baina hajaraini a tsakanin duwatsu guda biyu me yasa annabi ya ce a je a dandake kansa saboda shi ma abin da yake nan wa in aqabtum fa aqibu fi mithli ma uqibtum bihi abin da Allah ya ce kenan fa man itada alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma tada wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha saboda haka kwatankwaci to da wannan hadisi ne malamai suka ce idan wani dan mai hali ko dan mai mulki ko dan mai kuɗi ya buge wani da mota ko ya turo shi daga sama saboda ya raina shi talaka ne to shi ma idan akwai shari'ar musulunci abinda za a yi maka shi saboda haka in ya ɗauki wuka ya caccaka masa a ciki haka za a tara mutane a ɗauki wuka shi ma a caccaka masa a ciki ko ba za a rasa wanda za su aiwatar da haka musamman ma idan wajen aiwatar da hukuncin Allah saboda akwai masu ɗamara wanda suke da zuciya da za su yi haka wani shi yana da tausayi ba zai iya ba to za a samu waɗanda ba su da tausayi kuma ba wai mugaye ba ne a'a saboda abin da ya sa ake son a yi haka ai kisasi retaliation ne a cikin maganan kisasi akwai alama na bibiya fartadda ala atarihima qasasa ay sun biyo hanyar da suka tafi ta nan suka sake dawowa da alamun kafansu ta nan suka sake dawowa domin su samu alaman da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata saboda haka yadda mutum ya yi kisa shi ma haka za a kake shi sai dai in ya yi amfani da hanyar da ba ta halatta ba kamar waɗanda ake kama su a yi ta ɗura musu giya ko kuma ya tabbata ya kashe shi ta hanyar tsafi sai ba tsafi za ya kashe mutumin ba sai dai a ɗauki takwabi kawai a fille kansa ko a ɗauki maki a soka masa domin saboda ya zama radawar ligairihi abin tsoratarwa ga wani domin kada wani shi ma ya ɗauki kwatankwacin wannan yana daga cikin hikiman faɗin Allah ta'ala walakun fil qisasi haya saboda in an yi haka ko kowa zai tsorata amma ba yi haka ba to kowa sai abin da yake dama kuma wannan ya tabbatar mana da cewa al'unsa bil unsa din nan annafsu bin nafsi ya fasara idan namiji ya kashe mace kisan ganganci kashe shi za a yi amma in kisan kuskure ne kuma rabin diyan namiji za a bayar kun ga bambanci kenan eh rabin diyan namiji za a bayar in kisan kuskure ne ko kuma shuflam abinda ya kama da ganganci ya yi kama da kuskure kamar yadda za mu gani nan gaba zannan daɗin daɗawa wannan hadisi yana karantar da mu cewa wanda ba musulmi ba idan ya kashe musulmi hukuncinsa kenan shi ma a kashe shi zai an samu tattaunawa tsakanin malamai idan shi musulmi ya kashe wanda ba musulmi ba abinda malamai suka yi ittifaki shine in dai kisan wulakanci to ba za a bar shi ba saboda rai mai kisan wulakanci ne shi yasa an kama yan fashi da makami ana tambayan su musulmai ne ko ba musulmai ba ko waɗanda suka kashe musulmi ne ko ba musulmi ba ba a binciken wannan saboda shi ya tsallaka da yawa abin yayi nisa mai wannan ke saboda haka mun riga mun yi bayani a can baya mun ce duk wanda ake zarginsa in bai tabbatar ba to a ladabtar da shi amma in aka ladabtar da shi bai tabbatar ba to a gyale shi a bar shi da Allah a bar shi da Allah don babu yadda za a yi kalaka ba wa mutum zaman itirafi yana ciki ko a bayanai na haddin zina abinda ya tabbata ta itirafi aka zartar da hukunci samun shaidu guda hudu lokaci guda su shaida yana da wahalar shaidu sannan kuma masu kashe-kashe irin wannan idan suna ganin wani yana gani ba za su ba to balle har a samu shaida ko shaidun da za su tabbatar da cewa wane shi ya kashe wani yana da wahala wali muslimin wannan sa'i an anas anna yahudiyan qatala jariyatan ala awsa فقاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرواه إمام مسلم لإمام النسائي حديث عن الصمال الله شكار يدادك أنسى مكارم بياني أن يهوديا سوالا لونن بيهودي قتل جارية على أوضاع يا كشوا ونن بيواني بساور ورو نحن أي أوضاع أبن ديك كالكالي نحن ماتا قوى كفر ماتا قوى أويا أي سيدي قوى ندي يدسك كرم in aka ce warwaro to a hannu yake shi kuma na kafa fa ka cecau na kafa don da na wuya abin wuya na kunne kuma dan kunne na hannu warwaro haka ke fada to na kafa kuma ya zama ka cecau ke nan saboda kusan ado ne na mata mace sai ta ɗaura gol a kafanta mai don ta gwada kasaita kamar yadda kai ma za ka sa zobe na bakin karfe ne ko na silba zobe bakin karfe ne ko na silba to ina gol ne an hana idan na zinare ne ma an hana mai don gara ka sayar ka yi cefanen gidanka ne saboda haka su mata suna da irin waɗannan ɗan leke-leken ba su ɗan yi leke-leken ba wani lokaci su ba za su burge ba a wa man yauna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin Allah ma ya faɗa cikin Qur'ani yasa in kana da mata yana da kyau a rinka saya musu zannuwa masu tsada ba ku guca mu ba zanin da za ta daɗe da ku kuma yana ji yanzu mafi karanci ma mai arham ma ne na dubiya ne ok mai arha wannan roba-roba din nan amma dai yadda za ka fito kana haske ya kamata a ce matanka kuma suna haske haka gani mai tsada ka ga mai mata ɗaya ma ba za ta tausaya masa don shi ba ta inda za a tausaya masa in dai bai ɗauki waɗannan hidimomi ba to me zai yi karkute da biyu na yi da ɗaya na yi to wannan kenan saboda haka yarinya ce ƙarama amma kuma akwai abu mai tsada a jikinta wannan ba matsala ba ne su haka Allah tabaraka wa ta'ala wato ya yi da mata sai dai da yake yanzu yadda duniya take gaskiya in an sa ma yarinya yan kunne na zinare ko abun wuya to fa karshe in ba yi sa'a ba abinda ba yahudin nan yayi za a mutu me kuma ba kashe ta ba za a yanke ta za a yanka ta da yara da waya yanzu wani lokaci zaka samu waya a gidanka mace ce wanda yake yan mata wayanda za ta rike mai yiwa wayanda take rike da ita tafi wayanda sauran gidanka zai rike wannan ba abin mamaki bane amma dai yana da kyau kai ka sani don in wani ne ya saya mata kai kuma ka zo kace ba za ka baki aure ba to fa zai iya cin mutuncinka kuma yarinya tana iya balle maka yasa in kana da hali to gara su matan wannan shari'a ta ce a ba su gatan da ya kamata shi yasa aka ce duk wanda aka baki ƴaƴa mata guda biyu ko uku yayi hakuri ya tarbiyyantar da su yayi musu aure to za su kasance masa hijabi da zakka amma an samu wani saurayi ya ce shi ba zai rike wayan 70,000 ba kana yace ubanka ma bai rike na 70,000 ba amma in mace ce ba za ka faɗa mata haka ba in ba ka da shi sai dai ka yi ta dabaru wani lokaci ma sai ka yi ta ƙoƙari ka tattara abinda za ka tattara ita ka yi mata saboda su haka Allah ya yi su cikin ƙawa wannan kenan saboda haka idan ta zo ta tambaya ina da wayan 100,000 baba ina son ka saya min na 200,000 to ba surutu za ka kama ba ita ba ta san kana jin jiki wajen sayan masara ko shinkafa ba ita ba ruwanta da wannan sai dai ka ce ki yi haƙuri idan na samu hali zan miki ko kuma ki yi haƙuri ba ki ganin yadda muke cin abinci ne ma a gidan nan to duk wanda ma take ganin tana ganin ana zama da yunwa a gidan ma ba za ta fara wannan magana ba ma za ta fara to amma dai su ƴaƴa mata da bambanci da ƴaƴa maza gaskiya ko kuma maza ko samari dole ku yi haƙuri in wani lokaci kar ka zo ka ce ƙanwata duk abinda ta nema za a bata ni ko me yasa ba za a bani ba to in har ka zo kai wannan tuhuma to kai har yanzu katon wawa ƙwarai da gaske wato hankali bai ishe ka ba kana da matsala akwai bambanci shari'a mata bambanta faqadahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka sai manzon Allah ya dauki mataki wajen ramakon gayya ya rama mata tunda da ya tabbatar kuma kisa ne na ganganci bayan gangancin ma akwai zalunci da ta'addanci a ciki tunda ya kwace mata abu ne mai tsada kuma saboda wannan abin ya kashe ta kuma kisa din ma ba irin na fara ɗaya ba to shi yasa manzon Allah ya ce shi ma a yi masa kwatankwacin irin wannan a qadahu shine wato daga abin da ake kiransa qiwan akwai kawar kalmar larabcin yana gwada cewa ramakon gayya kamar exactly daga kalmar za ka fahimci cewa exactly abin da ya haka kama domin ya kasance darasi ga wadansu hadisi na 388 an abi hurairata radiyallahu anhu qala lamma fataha Allah ta'ala ala rasulihi صلى الله عليه وآله وسلم مكة قتل خزيل رجلا من بني ليث بقتيل كانت لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله عز وجل قد هبط عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما لم تهل لأهد كان قبلي ولا تهل لأهد بالي وإنما أهلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يوجد شجرها ولا يقتلى خلاها ولا يوجد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى وقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاء فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا لأبيك ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإبخر فإنه نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإبخر wannan hadisi kuma yana ba mu bayani ne abin da ya faru kuma mahallin shahid ɗinsa ma ya fito balo-balo hadisin Abu Hurairah ɗaya daga cikin manyan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdurrahman ibn Fakhr radiyallahu anhu qala yace lamma fataha Allah ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Makkah yayin da annabi yayin da Allah ta'ala ya bada nasara ma annabi a binnin Makkah in aka ce fataha Allah alaihi imana Allah ya bashi nasara inna fatahna laka fathan mubina idza jaa nasrullahi wal fathu mu a wajen mu yadda muke fada da Hausa mukan ce cin nasara to amma da larabci da cin nasara da al fathu kusan ma'anan su da yini mu kuma in za mu fassara al fathu da Hausa mukan ce budi to ko a Hausance aka dawo a ce Allah ya budi mawani ai kun ga Allah ya baki nasara kenan ya samu ci gaba yasa Allah ta'ala ce idza jaa nasrullahi wal fathu idan nasaran Allah ta zo da bude ko da yake ittafaqal mufassiruna ala an al murada bil fathi huna fathu makkah bude birnin makkah ci gaba da aka samu na cin birnin makkah a shekara ta 8 bayan hijira amma inna fatahna laka fathan mubina lalle mu mun yi maka buɗi buɗi bayyananne wannan ba buɗi na cin birnin Makka ba na ni'imomi da darajojin da Allah ta'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun da ayan ta sauka ne bayan an yi sulhul hudaybiyya kuma an yi sulhul hudaybiyya to shekara ta 6 ko ta 7 annabi ya je umratul qada sannan daga nan kuma shekara kusan da ta zagaye je fatu Makka yarjejeniyan da aka kulla da Quraishawan Makka da manyan Quraishawa wani abin mamaki sun takura bunud din su suka faɗi condition din duk aka rubuta annabi ya ce a rubuta sun takura musulmi amma annabi ya ce ya yarda wani abin mamaki abinda suka faɗa sai suka fara karyawa dama haka ne yasa Bahaushe yake cewa in za ka yi wa mutum gadon zare ko za ka tone ramin mugunta da ka tona daidai yadda in kai ne ma ka faɗa za ka iya fita amma in ka tone masa rami kamar rijiya to ko wani dalili yana iya zuwa ka faɗa cikin ramin nan sai ka yi tsalle dubu baka fito ba to abinda suka shirya wa annabi kenan da suka shirya kuma sai suka zo suka faɗa shi yasa duk yadda suka yi da kama kafofin da suka yi tayye da bada hakurin da suka yi ma annabi yace ba zai yi ba saboda already lokaci yayi kuma haka Allah ya tsara don abin da ya rage saura shekaru kaɗan mazan Allah ya fi duniya in ba a yi fatu Makka din nan ba to musulunci da saura shi yasa duk abin da kake ganin yake gudana tsarin Allah ne akwai abin da ba za ka taɓa iya canzawa ba sai dai ka hakura a haka daman wal imanu bil qadri khairihi wa sharrihi dole kai imani da kaddara mai kyau din sa da maras kyau din sa idan mummunan abu ne ya same ka to ka koma zuwa ga Allah sai ka samu lada saboda akwai abin da ba zai taba yiwa ka canza ba ko kai addu'a in Allah ya riga ya kaddara cewa addu'a ba za ta gusar da wannan ba to ba za ka iya canzawa ba duk da kasancewa annabi ya ce wala yaruddul qadara illa du'a ba abin da yake mayar da kaddara sai addu'a wasu malamai suka ce kafin ta zo mummunan kaddara ba kafin ta zo shi yasa in ka lura da rayuwar iyayenmu da kakanninmu a can baya wato za ga musamman idan shekaru suka yi yawa abin sha'awa ne idan shekaru suka yi yawa sai ga duk sun dawo masallaci retirees ma haka ne wannan yana da kyau to in kai ritaya na za ka je ai duk wanda ya yi ritaya bayan duk ciwaciwan da ya gama da haɗa gabas da yamma da fari da baƙi duka har da jajaye a ce bayan ya gama haɗa waɗannan kuma ya yi ritaya bai dawo masallaci ba wallahi akwai matsala akwai wani dattijo da muke na taɓo wani kenan to ai kada mu sallaci zaka yi istighfari kai ta wadansu yan tsince tsince aikin da ba da ja ba yasa saka ba ka, masallaci za a sa ka, kai da kanka ma za ka ya kamata ka yi, kaga ka kaskantar da kai zuwa ga Allah, a haka sai Allah ya maka rangwame akan wannan sabuwa. Akwai wanda tijo muna wasa da shi, ya ce ya kai shekara kusan 20 yana karɓar fenshin. To a can baya sai wata contract ta fito, sai ya sake komawa. Sai dan yi ɗan shekaru haka, ko ya gama contract ne ko yaya, a ɗan tsakanin sai mu zo masallaci sau goma ba za mu gaishe ba. Da kuma kullum yana masallaci. Bala misali abin da ya sa ba zan kira suna ba, amma in na buga misali in ka duba kusan kowane masallaci sai ka samu irin, sai ka samu haka. Bayan an kwabar da su ko an sauke su, a sai na ga baba, aka zo karatu na sake ganin baba, na ce yaya, baba ya ce na dawo. Na ce to ai, na ce baba Allah sarki, ni na ganin shekara goma sha kana istighfari, ka wanke abubuwa da yawa, sai aka zo aka baka kontra ka karba, yanzu kuma ka dawo ka yi targaɗe mai istighfarin. Don akwai targaɗe mai istighfarin. Saboda in ka koma, wato akwai abubuwan da ba zai haɗu ba sai an nemi shawarinka, ana son ka sace waɗansu abubuwa, kuma ka ga problem ne. A ce dai ka kai shekara 65 da kai za a haɗa baki a yi ɓarna, akwai matsala. Kuma ka yi ritaya daga aikin gwamnati ko harkokin kasuwanci ko ma menene ko siyasa, a ce baka dawo kakin cikin masallaci ba, kana zaune a gefe wajen ƴan hayaniyan da za su zulmi haka wani lokaci kun ga bala'i. Saboda haka idan aka yi ritaya aka ɗan dawo wannan waje, ana abin nan, ana ɗan waɗansu ayyuka, ana ɗan istighfari, ana ɗan zama, ana tasbihi, wani lokaci mutum zai tuna kai da baya fa sun yi ziya. Ko iyayenmu da kakanninmu da ake magana, waɗansu tamartakansu ai ba irin ziyan da ba su yi ba, ba haka ba ne? In an bincika za ka samu waɗansu ba irin ziyan da ba su yi ba, amma da Allah ya musu shekaru masu yawa, to kuma sai su ce yanzu sun ja layi, kuma daman abin da ake so kenan. Duk wanda shekarunsa suka kai 60, faqad azara Allahu ilayhi, wallahi Allah ya yanke masa hambali. Idan ya tafi lahira, ana tuhumansa da abin da ya aikata bayan shekara 60, to ba zai iya kare kansa ba, abin da ya aikata na ɓarna. In dai ka kai shekara 60, ya kamata kai makanka kiyamul layl. Wannan shi ne. Na'am, mutanen Makka da suka yi wannan sakaci, suka shirya wannan makirci, ya faɗi a kansu. Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara manzon Allah ya zo ya yake su, kuma ya ci nasara a kansu. To kun san a ka'ida, Makka ba a yaƙi a Makka. Ai kuwa ayoyin Qur'ani ma da aka tambaya, Ubangiji ta'ala ya gargaɗi akan wannan. Mutum zai haɗu da wanda ya kashe mahaifinsa amma ba zai taɓa shi ba a Makka, saboda haraman aminan. Haka Allah ta'ala ya sanya wannan doka. To lokacin da annabi ya yi fatuwa Makka, a cikin tawagansa akwai waɗansu mutane waɗanda an kashe musu ɗan uwansu tun zamanin jahiliyya, kwaɗa mu sai suka haɗu da wanda ya kashe shi a Makka, suna ta shawarwari, suna ta tunanin yadda za su ɗauki mataki su rama. Suka samu kuwa dama suka rama. A'a, kayya kayya, shi ne aka zo aka samu annabi da ce lallai waɗannan sun yi ɓarna, shi ne annabi ya yi wannan jawabi. Kamar yadda a nan Abu Huraira ya ce, qatala fuzailu rajulan min bani laytin, wato mutane daga kabilan Huzail, Huzailawa sun kashe wani mutum daga kabilan Laysawa, biqatilin kana lahum fil jahiliyya, da wanda suka kaikai musu shi tun zamanin jahiliya. To a ka'idar musulunci, duk barnan da mutum ya yi kafin ya karbi addinin Allah, da zaran ya karbi addinin Allah, al-Islam ya jubbu ma qablahu. Musulunci yana rushe abin da ke baya, amma an ce banda haƙoƙin mutane. Domin duk wanda yake da waɗansu haƙoƙi ya zo ya ce bai yadda ba, to sai an biya shi. Sannan duk wanda yake inda yake zaune ya kasance yana aikata waɗansu abubuwa sai ya yi hijira, hijira irin ta musulunci, to fal hijratu tajibbu ma qablaha. Hijira ma tana kankare duk laifukan da suke baya. Yasa ake son mutum koyaushe ya rinka sabunta ayyukan alheri, komai karanci ka ci gaba da yi. Kada ya kasance yanzu za ka ɗauki naira 5,000 ka ba da sadaka, sai an shekara uku tun ba ka ba da 5,000 ba. Misali, to kai Allah 10,000 ya ta baka a shekara uku. Ai gara bayan kwana biyu ka ɗauki 500 ko 1,000 ka bayar, bayan kwana biyu ka ɗauki 500 ko 1,000 ka bayar, bayan kwana biyu ka ɗauki 500 ko 1,000 ka bayar, kana ba da sadaka kuma kar ka tsaya kana ƙididdiga. Don kamar yadda Allah bai ƙididdige maka ni'ima ba, kai ma kar ka ƙididdige ayyukan da kake yi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Komai karancin abu mutum ya dawwama yana yi ya fi. Habbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla. Annabi ya ce aikin da Allah ya fi so wanda aka dawwama ana yi komai karanci. Ba ga shi za ka ga kamar ranar Juma'a ma su neman taimako ba, ka jefa. In ka ɗauka duk ranar Juma'a za ka jefa, gara ka ci gaba da yin haka. Kai ƙoƙari ka ringa jefawa in ka yi maintaining ɗin wani. Za ka ɗauki sallan walaha, kana son ka yi sallan walaha sai ka ɗauki raka'a takwas, ya maka yawa lokaci guda, ya maka yawa. Saboda in kana yin takwas-takwas wata rana ba za ka yi ba. To sai ka fara ɗaukan ko guda biyu haka ko hudu. Kana daɗa tsufa, kana daɗa ƙarawa. Kana daɗa tsufa, kana daɗa ƙarawa. Don kamata ya yi mutum yana daɗa tsufa, yana daɗa rage hayaniya. Yana daɗa tsufa, yana rage hayaniya. Amma in yana ƙara hayaniya to ba ƙaramin ɗan take ba ne. Akwai matsala. Akwai matsala. Saboda haka zai iya jawo waɗansu abubuwan da suke ba su dace ba, wanda kuma za su daɗa harakar da shi. Wannan kenan. Duk abin da aka yi a zamanin jahiliya, tun da an riga an shigo musulunci sai a tambayi annabi hukunci. Kuma duk mutumin da ya kisa a lokacin jahiliya in ya zo ya karɓi musulunci, ba za a yi haka ba. Ba za a yi haka ba. Don zamanin jahiliya ya wuce, yanzu kuma na musulunci ne. To amma kuma musulunci ba zai bar abin ya wuce haka ba. Domin saboda me? Ko diyyan nan aka ce a baya rufin ke. Tunda musulunci yana da option da yawa. In ba wannan ba ga wannan, in ba wannan ba ga wannan. To amma su kawai faɗan suka je suka kake wancan mutumi, wato suka yi ramakon gayya. Fa kama annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala, shine annabi ya tashi yayi jawabi yayi kuduba. Dama ba lallai sai ranar Juma'a annabi yake kuduba. In ta taso yakan kama yakan yi kuduba. Idan wani muhimmin abu ya taso yakan yi huduba kamar yadda ya nan. Akwai wata rana Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zaune, sai aka ce ga waɗansu baki sun zo. Bakin nan da suka zo mafiya yawa sun zo ne daga ƙabilar Muda, suka zo binnin Madina. Annabi da ya fito ya gansu sai da ya kusan zubar da hawaye. Saboda me? Saboda tsaban talauci. Saboda alamu na talauci. Sai da ya kusan zubar da hawaye. Zai shiga ya fita, ya shiga ya fita, aka yi kiran sallah ya zo ya yi sallah. Bayan an yi sallah kawai sai ya hau minbari ya yi jawabi, ya jawo ayoyin da suke gwada mutane a dunkule suke. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. annabi yayin jawabi yayin shimfida yace tasaddaqu yace ku yi sadaka ku taimaka mu waɗannan bayin Allah ku taimaka musu kowa ya bada abin da zai iya bayo ne sahabbai suka fanzama gidajensu wannan ya kawo ya dauko a hannu wannan ya dauko a kafada wannan ai tangire gire an san tangire gire ko sahabin da yake magana yace sai da aka kawo da kaya da menene tunda damun waɗannan kayan jikinsu da aka gani ma wato suna buƙatar kayayyaki sai da aka yi kusan tara buhuhuna guda biyu ko guda uku na kaya kawai to mahallu shahid na kawo wannan bayani saboda manzo Allah ya ga halin da suke ciki kuma ba su suka roƙa ba yasa musulunci ba a so roƙo in kana cikin talauci ko kana cikin abu kar ka dami mutane kai ta addu'a sai Allah ya kawo maka arziki ta inda baka tsammani kai ta addu'a amma in ka addabi mutane da roƙo to kai kuma ba za ka wadatu ba duk matsalar kenan duk abin da aka baka ba zai wadatar da kai ba saboda waye mai azurtawa wane ne mai ainihin wadatarwa Allah don bai ga dama ba ko ba zai yi ba to irin wannan hadisi ne shine annabi ya yi jawabi ya ce inna Allah azza wa jalla ya ce lalle Allah mai girma da buwaya kada habata an makka talfila ya tsare giwaye ma gabarin birnin makka saboda martaban makka da tsaro wa sallafa alaiha rasulahu wal mu'minin amma a kankanin lokaci sai ya bada dama wa manzonsa da mu'mini domin su dauki fanta wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli to ku sani makka ba ta halatta ga wani mahaluki kafina wala tahillu li ahadin ba'di kuma ba ta halatta ga wani mahaluki a bayana wa innama uhillat li sa'atan min nahar ni ma abin sani an halatta mun makka ne kankanin lokaci na rana domin saboda za kullo waɗanda suka dade suna zalunci fa innaha sa'ati hadhihi haram amma wannan lokaci da muke ciki duk da kasancewa ba mu gama kwanakin da za mu yi ba to lalle wannan lokaci haramun ne ai farna a cikin makka la yudadu shajaruha ba za a yanke danyen bishiyanta ba wala yuktala khalaha ba za a yanke ciyayinta ba wala yudadu shawquha ba za a yanke kayanta ba sai dai idan ya bushe ko ya rafu ko kaya ce ta ainihin makka barin ta ake yi wala tultaqatu saqitatuha kuma ba za a dauki tsuntuwanta ba illa li mukidin sai wanda ya dauki alkawari zai yi kuwa zai yi sanarwa amma bai isa a karshe ya ce zai ci wannan abu ba wa man qutila lahu qatilu ku saurara duk wanda aka kashe masa wani abin kisa aka kashe masa dan uwa wa huwa bi khairin nadarain to yana da zabi yana da zabi imma an yaktula idan kisan ganganci ne a tsarin shari'ar musulunci ko dai a yi retaliation a yi ramakon gayya wa imma an yubda ko a sassauta masa ya biya fansa shine ya biya diyya sai manzo Allah ya faɗi wannan hukunci kun ga sai da yi shimfiɗa tukuna ya faɗi muhimmancin makka domin saboda ya tsare ire-iren waɗannan abubuwa kan ƙasa ke yi maka ba daidai ba ne fa kama rajulun min ahali yaman sai wani mutum daga mutanen yaman sai ya miƙe yuqalu lahu abu sha ana kiransa abu shahi fa qala ya rasulallah yace ya manzon Allah kalmomin da ka faɗa suna da muhimmanci ba zan iya kiyaye su ba uktubuli yace ka rubuta min manzon Allah kuma ba ya rubutu baya rubutu baya karatu in ka ce ga rubutun na ya rubuta bai sani ba kuma ya karanta da bai karanta ba saboda bai sani ba to waɗansu sai suna ce wai ayin aka ce manzo Allah aka ce haka wai kamar an tawaye masa matsayi ba tawayewa ba ne annabi da kansa ya ce mu ɗin nan ummatun ummiya ya ce ba mu rubutu ba mu karatu yasa lissafi ko na haihuwa ne su sukan yi da kake ne kawai misali sai a ce ai wannan an haife shi a garin Azare ne lokacin da aka nada sarki Umar da shekara saboda haka abinda tsohuwa za ta rike kenan ko tsoho zai rike kenan duk lokacin da aka tashi abin nan sai ce wannan an haife shi a lokacin da aka nada sarki Umar da shekara don an zo an samu waɗanda su kuma sun yi karatu sun abin nan ce an haife shi to lokacin an haife sarki Umar da shekara biyu sai ce to ai sarki Umar wancan shekara kaza yayi yana kan mulki bayan sa wane yazo shekara kaza yayi bayan sa wane yazo shekara kaza yayi misali to daga nan sai ya fitar da shekarun wannan amma su Allah ta'ala ya ba su kwakwalwan hajja kuma ko a yanzu ku lura in dai har mutane za su dinga karantawa da rubutawa to ba za su halice ba sai sa masu haddin ba su da yawa musamman ma da aka samu irin wannan wayoyi din nan da su laptop da ne ne wanda ya sakalta mutane da yawa tunda za ka zo kana jarabawa in kana jarabawa ko kana abin nan wani bude wayansu zai daman an yan tura masa to abubuwa sun yawa wanda zai haddace wanda zai bari in ka zo ka tambaye shi a jarabawa ba zai yi rubuta maka shafi guda ba mutum yana final ya kana digiri wannan wani irin digiri ne wani kuma in ka ga rubutunka wato mamaki zai baka kaman hanyoyin labi zuwa yayu akwai kwalta ne zuwa yayu akwai kwalta ko amma ko wadansu wadansu barayin hanyoyi ko ga gani lagirka da makonsan ba sanya da nan mafai na ba ya kamata wata rana ya kamata wata ranar leka an gani na abu sha ya nemi annabi ya rubuta masa kalmomin da ya faɗa masu muhimmanci fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama uktubu li abi kahin sai annabi ya ce ku rubuta ma abu sha to amma anan akwai waɗansu rubuce-rubuce kun san da farko annabi ya hana su me yasa ya hana su rubutu ya ce ba za ku rubuta ba in ban da maganan Allah kawai amma hadisi na kar ku rubuta domin a lokacin ba su gama tantancewa ba za su iya cakudawa dalilin da yasa Qur'ani ya samu protection wanda yake mai kyau kenan ba kai saka kara ba kai saka rage sai ya samu babbancin kira'a wa wasa wa ausa na gani inda za ka sa wawu da inda za a cire wawu ko kuma kalma kaifanun shizuha kaifanun shi'uha da sauran makamantansu amma ka ce za ka rage ko za ka kara ba zai yi ba saboda Allah ya ce kitabun la ya ti hilba tsilo min bayni ya dai hiwala min khalfi tanzilun min haqi min hame to amma da suka saba sai ce rubuta ma abu sha Abdullahi bin Amr bin al-As yana jin hadisai da yawa daga wajen annabi yace fa zai dinka rubuta annabi ce ka rubuta shi yasa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi bin Amr bin al-As bin Wa'il radiyallahu anhu na'am saboda haka annabi ya bada dama don mutum zai iya bambantawa shikenan amma yanzu gani kana daga masa rubutun larabci sai ce Qur'ani ne kuma jumla ce ta larabci sentence ne na larabci amma zai ce Qur'ani ne saboda bai sani ba to kaga wannan shi za a iya dagula shi amma wanda ya sani zai ce bari zan karanta in Qur'ani ne zai ce Qur'ani ne in hadisi ne ya sani zai ce hadisi wani guntun larabci ne zai ce guntun larabci ne to shine annabi ya ce a rubuta masa kuma malamai sun ce wannan ya gwada ilimi ana ɗaukar ana yinsa da rubutu kun san ko yanzu da nake faɗa akwai abubuwa da yawa ba ku rubutawa ya za an an zo an kafa ka an ce ka karanta ba za ka yi maimaita abin da faɗa ba sai dai ka je ka saurara in kuma ka saurara ba lallai ne ka rike duka ba saboda za ka samu irin wannan guda ɗari to wanda zaka haddace eh ya zawo lokaci yake dan yin comment haka aka rubuta su malaman da haka suka yi karatu mu kuma yanzu mun samu sakalci eh wani ma abin da zai rubuta din ya danna wani waje ko ya dauko wani littafi zai gani ya rubuce to in ka gani haka kai yawai ta maimaita kai yawai ta maimaita qur'anin ba a maimaita shi ba zullewa yake تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل من غقلها إيه وهكا ما صورن إليم أيوة تمامي ميتاو ولوكا تندك غنغرا كما كتفي وابن ديكا ما تك أيوة تمامي ميتاو شين القرآن كما ريد ديكا إمباكا دا سلا نكرن شكرن شن صورن إليم وكاليك القرآن محمد بيديو عند وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد منه تجملا نعم ثم قام العباس فوفى النبي يميك العباس بن عبد المطلب اما ذكرنك ده مذ الله بانيسا ذكرنك ده النبي بانيسا بفن سنه amma kusan sa'ar sani kamar yadda mu ma muka tashi muka samu an haifa mana yaya har jikoki kafin a haife mu kafin a haife mu an haifa mana yaya duk wanda ya fito a babban gida shine na baya baya sai in dai na baya baya ne to zaka samu sai in baka yi sa'a ba sai ku tashi tare da wani jikan gida in ya fi ƙarfinka lokacin da kuke abin nan ya daka ka daga baya kuma saboda kana ce kai ni fa kakanka ne ko ni babbanka ne ni babanka ne to ana samun haka shi yasa ba mamaki shine al-Abbas bin Abdul Muttalib sai ya miƙe fa kale ta ya Rasulullah yace ya manzon Allah illa al-ikhira yace banda ciyawa ko kirarin ikhira yace banda su muna amfani da su فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا منا سنيا وطن ننشي يأي كو تولي دم كو كراري أنتن كراري كو منا سنيا سو أتكين جدا جم وجن رفي دكما كبر ركم وجن توشي وانا نعبا دعنا كو مهم يرمغانا كو فتبا جمعا چه كو تأيدي لمن ينائي كنا يأي مغانا كنا يتنكا أما دل عربي dai yana huduba da Hausa kun san wadansu dalilin da yasa mutane da yawa suke so ba su sallar juma'a saboda masu yi da Hausa barkatai kuma sai ta she ta yi da Hausa ka samu wanda bai yi larabci ba an ba shi masallacin juma'a wanda bai yi larabci ba zai yi shirya larabci ba wani lokaci saboda lalura ce amma yanzu an wayi gari babu lalura sai saboda wanda suka koyi larabcin suna nan da yawa wanda za su iya wani duk ranar da aka ce akwai baki ko me yana tare da shi saboda bai yi larabcin ba sai zuwa zuwa a yi da Hausa kuma kowa ya riga ya sani hudba da larabci ake amma babu laifi ka fassara wa mutane da yaren domin su fahimta akwai wani gari su kutumma da guda ne huduba da filatanci suke yi da filatanci liman bai tashi ya ce an ci duk garin haka za a yi a yi sallan juma'a kuma saboda ba wanda ya sai tanka mali ko ka je yawon duniya ka dawo ka ga ba daidai ba ne don wani lokaci fita duniya yakan sa ka fahimci wane ne yake daidai wane ne yake abin nan saboda ai yawon duniyan ba kowane yawon bariki ne na banza ba akwai yawon barikin da yake da amfani sai dai su mutanen da yake mafiya yawa an fi samun yan bariki su ne ai kaman yan taka ne duk wanda ya tawaye ma ubansa sai koma taka duk wanda ya ta waye sai tafi aikin soja ko dan sanda ya zauna a bariki ba haka bane masu damara a bariki su suke daka matansu fita jansu a kasa kuma a ci gaba da zama haka to shi yasa in ka shigo cikin al'umma ko ka dawo gari kai abu sai ce karka mana barikanci a nan saboda a bariki babu uban da zai maka fada ba kawun da zai lambasa ka haka mata ka amma yanzu sai ya kasance bariki akwai masallatan juma'a ta shauki akwai eh shi ne bambanci amma ana son a munana ka ai bariki da mata hada ka da bariki Allah ya kyauta na'am don haka idan liman yana hudu ba ana iya fada masa wani sako wanda yake da muhimmanci eh in ba za ka iya da larabci ba shikenan sai kai ta daga hannu in ya baka dama ka ce na'am na'am akramaka Allah ai ka kai ma larabci ne kai eh ce eh ka ce na'am ka gwada eh akwai waɗanda suke kokari su hada wani dan balangwaje haka kuma sai ka ga an fahimta na'am illa al-iskhira yace banda ciyayi wato ciyayi na iskir fa innahu nat'aluhu fi buyutina wa quburina sai ya ambata mu annabi yace a kebace wannan fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam illa al-iskira sai annabi yace banda wannan ciyawo to shi yasa kaida ce doka a dalilin abin da ya faru annabi ya faɗi da koki da yawa wai ka je makka nif din makka kai ta tsabgewa kamar yadda yan najeriya kuke yi saboda najeriya ba ku doka ka san bayan da bifiyan ne haka kawai wani bayan ya gama shan inuwa kuma sai ya rinka zarge ganyen haka kawai to in kai haka a bifiyan makka in ka je lahira wallahi sai Allah ya tambaye ka saboda ka taka doka ko kaya ka gani ba ruwanka amma su sukan yi kirarensu ga wanda ya bushe amma wanda yake danye ba su daukar kuma hatta dabbobin wajen ba a taba su aya ta ambata kuma dabbobin da suke wajen a wancan lokaci sun san cewa ba za a taba su ba ba sa gudu in ka zo ka ajiye kayanka suna kokarin su soku inda za su samu dumi kai kuma baka yi saka taba su ba saboda in ka taba su sai ka biya akwai malaman da suke ganin katuwar bikiya ta harami idan mutum ya tsare to harajin da za a ɗora masa ko fansan da za a ɗora masa shi ne ya yanka saniya yanzu saniya nawa ne ko ba na uku ne idan karamar bishiya ce kuma kuka ce to sai a kwatanta da akuya ko kuma rafu sannan abin da ya kafi tsintuwa din nan mutanenmu da yawa duba ruwansu mutum yana tafiya a harafin makka yana ganin tsuntuwa zai dauka ya sa a ka'ida ko a nan ne in ka ga abin tsuntuwa ka san ba nan ka ba mu haka muka tashi muka samu a nan za ka ce ga shi ka tsinci abu za a yi ta sanarwa idan ba a samu mai shi ba sai a yi sadaka da shi haka ne ko to duk da kasancewa shari'a ta baka dama kana yi amfani da wannan don saboda mun karanta hadisin macen baya to amma kaga dan Najeriya yana ganin abin tsuntuwa sai sa ko biro wannan ka gani na ruwanka balle ka ga babban waya ka ce alhamdulillah alhamdulillah ina alhamdulillah ina saboda dubban dubatan mutanen da suke zuwa zai yi wahala a samu mai waya zai yi wahala amma ba zai zamo naka ba amma a garin ku an ce in kai ta ciki ba ka samu mai shi ba ya zamo naka ran da mai shi ya jiro kuma ka biya to amma kuma an musu sassauci abinda ya zama dole ana iya taba ba amma abinda ba dole ba ba za ta bashi mahallu shahid namu shi ne duk wanda ya kisa to akan bar hukuma ce ta ɗauki mataki a kan idan an yi kafin musulunci hukuncin da sauki amma a bayan musulunci to wannan kan ko a makka ne mutum ya yi kisa za a ɗauki mataki a kan to sai hadisi na gaba mace ce take da ciki sai wani ya naushe ta tayi bari shi wannan barin nan mutun ya baro ta kenan yaya za a yi in aka zo aka kama shi kawai yana naushinta ko yana mata wani abu sai ko satin da ya wuce din na ko wani yana tare da matarsa wanda bata taba tsammanin za a samu sabani ba ka samu sabani ya sake ta to amma dai abin da nake fahimta daga rubutun da suka yi suka turo kamar ya sake ta da wulakanci iri-iri wasu wani abin mamaki da safe sai ta yi bari abin ya faru kamar yau washi gari da safe sai ta yi bari jini ya yi ta zuba a kai ta asibiti domin ya hukuncin haka miji ne ya zubar da cikin matarsa ba za a bar shi ba shi ne da rasinmu na gaba insha Allahu ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.